daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Zahara Aminu Fage. Muka yi farin cikin sake kasancewa tare da ku. To masu sauraro, shin ko kun gane wannan dabbar? To majalisar wakilan Najeriya ta amince da wata doka da za ta haramta safarar jakuna ko sayar da su domin a ci ko yin amfani da wani sassan jikinsu, za ku ji ƙarin bayani. Sannan za ku ji abin da likitoci ke cewa yayin da aka yi bikin ranar da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin ƙara faɗakar da jama'a kan cutar hawan jini. Muna kuma ɗauke da wani rahoto daga Kamaru kan abin da ya jibanci rikicin yan aware na ɓangaren rainon Ingila. Baya ga haka, yau kamar kowace ranar Juma'a za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana abin da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 2022055655. Kada ku manta. Sai kun saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Ga dukkan alamu, tattaunawar da ake yi akan ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai ta ruguje kwana ɗaya bayan da Prime Minister Birtaniya Theresa May ta kammala wa'adinta na barin mukami, wanda wannan wata alama ce da ke nuna cewa gwamnatinta tana cikin ruɗani. Jam'iyyar Labour Party ta Birtaniya, wadda Jeremy Corbyn ke shugabanta, ta aika ga wasiƙa zuwa ga May cewa tattaunawar ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai ta yi iya nisan da za ta iya saboda rashin ingancin gwamnatinta ta yanzu a Birtaniya. Manyan jam'iyyun siyasa a Birtaniya sun kwashe makonni suna taƙaddama akan tsare-tsaren ficewar daga ƙungiyar ƙasashen Turai wanda Birtaniya za ta amince da su. Ainihin ranar ficewar na asali ita ce ranar 29 ga watan Maris, amma aka sake sauya ranar don a sake ba da dama don tattaunawa zuwa 1 ga watan Oktoba. Wani harin sojan jiragen sama na ƙasashen waje da aka kai a kudancin lardin Helmand da ke Afghanistan ya kashe mutane aƙalla 17 a bisa kuskure, tare da kuma raunata wasu 14. A yau Juma'a, wani jami'in tsaron yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa ya shaida wa gidan rediyon murya Amurka yawan mutanen da suka mutu, inda ya ce harin ya faru ne a babban birnin lardin Lashkarga, inda 'yan sanda ke gwagwarmaya da 'yan ƙungiyar Taliban. Tun a farkon wata sanarwa da ta bada ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ta ce Artabin ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda 11 ya kuma raunata wasu 11. Ma'aikatar ta ƙara da cewa rundunar sojan ƙasa da ƙasa da Amurka ke jagoranta ne suka kai harin a bisa buƙatar gwamnatin Afghanistan da ta nemi taimako wajen yaƙar 'yan ta'addar Taliban a gundumar Nahr Siraj. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Amurka ta ƙara yawan haraji na dala biliyan 200 akan kayayyakin da China ke shigowa da su Amurka, ita ma China ta ƙara haraji akan wasu kayayyaki da Amurka ke kaiwa ƙasarta. Amma ba ta yi fito na fito da Amurka ba, a maimakon haka ƙasar China sai ta nuna ƙarfinta a wasu hanyoyin. A cikin wani mataki na bazata, China ta rage yawan aladun da take kawo wa Amurka hannun kimanin dala biliyan 6.5. Matakin da zai yi tasiri sosai akan masu kiwon alade na Amurka. Tunda China ita ce ƙasa ta biyu da tafi kawo naman alade zuwa Amurka. Daukar wannan mataki ya bada mamaki. China ta dauki wannan mataki a daidai lokacin da makiyaya aladu suke fama da zazzabin mashashshara alade da ake kira African Swine Fever. Wasu rahotanni sun ce makiyayan alade na kasar ta China suna cikin hatsarin rasa kashi daya cikin uku na dabbobinsu.
A gaida Zahara Aminu Fage wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a yau ne aka yi bikin ranar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware domin ƙara fargar da jama'a kan illar cutar hawan jini. Ga Babangida Jibril da ƙarin bayani daga Lagos.
Taken bikin ranar na bana dai shine sanin lambobinku, ma'ana dai shine kira ga jama'a da su kasance masu zuwa cibiyoyin samar da lafiya domin awon jinin su, domin su tabbatar suna dauke da wannan cuta ta hawan jini ko kuma a'a, abinda zai taimaka wajen shan magunguna da kuma daukan matakai na rigakafin cutar. To ko me ne ake nufi da hawan jini? Tambaye kenan da nayi wa Dr. Sadiq Hussein Ali na asibitin kwararru na ABB dake Mina.
Shi dai hypertension, kama yadda kace a ce high blood pressure ko kuma hawan jini din. Kaga akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin dan adam. So ana iya cewa pressure ko karfin gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shine pressure din. To idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata, fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum, sai a ce ya hau, yana da high blood pressure, yana da hypertension.
Taken bikin na bana dai shine sanin lambar ka. To ko me yasa ake so mutum ya dinga auna jinin nasa da kuma matakai na rigakafin cutar? Ga dai Dr. Sadiq.
To kamar yadda na gaya ma shi pressure din ko a ce karfin jinin, abinda aka sani shine yakan tsaya matakin shine 120 da 80. Ma'ana awo biyu ake yi, akwai na sama wanda ake ce ma systolic blood pressure, akwai na ƙasa wanda ake ce ma diastolic blood pressure. Shi systolic din shine ba a so ya wuce 120, diastolic din ba a so ya wuce 80. So sai a hada a ce 120 bisa 80 ko 120/80. So idan ya wuce haka din, akwai abin da yake kaman tsaka-tsaki 120 zuwa 140 da kuma wancan na ƙasa din 80 zuwa 90, yana tsaka-tsaki kenan, akan ce mishi pre-hypertension. Amma duk abin da ya wuce 140 din nan a shi na sama, ya kuma wuce 90 a na ƙasa, ya zama hawan jini kenan.
Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba.
Za mu sake komawa Najeriya, amma kafin nan bari mu je ƙasar Kabaru, inda jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga hukumomin ƙasar da su himmatu wajen ganin sun sasanta da 'yan aware da ke yankin rainin Ingila, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Awal Garba ya aiko mana.
Na tambayi Alhaji Mutari Baminda mai fada a jini a bangaren na 'yan aware masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila, ko ya suka karbi wannan tayi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa shugaban ƙasar na Jamhuriyar Kamaru.
English masu yaren English ta nan hakan nan bangaren Kamaru nan muke bukata kenan, domin yau shekara uku tun da wannan fitintuno suka soma, shugaban ƙasa ya kasa bai san ta inda zai kama idon zare ba, balle a san inda za a yi. Saboda hakan nan abubuwan da United Nations ta faɗa shi ne abin aiwatarwa.
Alhaji Amur Jibo ɗaya ne daga cikin matasa kuma masu faɗa aji ko wayarwa al'umma kai kan matsalar 'yan awara.
To Muhammad Awal, dama shi shugaba Biya mutum ne da yake son zaman lafiya tunda wannan matsalar ta fara shugaba Biya ne kama ɗan aware hannu amma da yake ka san cewa wannan matsala da kasa kamar Amurka ta bayan wannan matsala shi yasa kaga wannan ma zaman da majalisar dinkin duniya ta yi zama ce wanda bata bi ka'idar zama na majalisar dinkin duniya ba Amurkawa su suka nemi suka ce a zauna
a halin yanzu dai na nemi jin ta bakin jakadan kasar Amurka wanda yake zaune a kasar Kamaru amma abin ya faskara koda daren jiya ma sai da ƴan awaren suka kaiwa prime minister hari a yayin da ya je sasantawa da shugabannin su Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
da kan mu a fere kan mu so juna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana
to idan muka koma Najeriya majalisar wakilan kasar ta amince da wata doka da za ta haramta safarar jakuna ko sai da su domin a ci saboda yadda suke fuskantar barazanar gushewa daga doran kasa wakilin sashin Hausa Madina Dauda ta hada mana wannan rahoto da za ku ji
majalisar wakilan ta ce abin da yafi daukar mata hankali shine idan aka bari jinsin jakuna suka kare a duniya to mutanen karkara a jihohin arewacin Najeriya za su wahala sosai domin jaki dabba ce da suke amfani da ita wajen safarar kayan gonakin su har inda ake fama da karancin ruwa da jakuna ake amfani wajen jan ruwa da daukar ruwa zuwa gida a wasu kauyuka ma da shi ake kai amarya Honorable Garba Datti shine yayin yunkurin kudirin dokar
yau aka ce jakunan nan tunda ƴan kasuwan kasar Sin wato China suka shigo Najeriya suka fara neman fatin jakuna sai zamanto ana siyar da jakunan nan da tsadan gaske jaki da bai fi 10,015 ba yau ana sayar da shi 80,000 90,000 100,000 har da fi ya kasance a yawancin karkara na arewacin kasar nan yau baka iya aje jaki a gidanka da kai da daddare su za su kwashe su dibe su tafi da su su je su siyar a kasuwannin ko wasu wurare a saboda wannan a kasashe da yawa na duniya sun hana kasuwanci akan jakuna ko kuma wani bangare nasu a zuwa yanzu an samu kasashe 19 da suka hana wanda kasar Pakistan ita ce ta farko da ta fara hanawa a nan ka nahiyar Afrika muna da kasashe da yawa irin su Senegal su Mali su Burkina Faso su Niger su Ethiopia su Chad wanda duk sun hana wannan kasuwanci na jakuna
amma ga Haruna Ibrahim na cibiyar bincike akan dabbobi da albarkatun gona ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya ce yana da ja akan wannan dokar
mutane sukan yi kasuwanci na jakunan nan sukan samu abin da zasu ci da iyalansu wanda ba haramu bane ka je ka sayi jaki ka sayar ka irin siya da sayarwa na jaki ka samu kudi ka je ka ciyar da iyalanka so idan wannan bill din aka yi passing din shi cewa a daina sayar da sayarwa na jaki ko kuma a daina exporting fatun su kin ga to mutane da dama za su rasa hanyoyin cin abincin su
anan wani jami'in kungiyar kare jakuna na kasar Ingila Simon Pope ya bayyana goyen bayan kungiyar su inda yake cewa
We have a global campaign which is aimed
Simon Pope ya ce suna bi kasa-kasa a kungiyance domin fadakarwa a game da muhimmancin ceto rayukan waɗannan dabbobi dake da muhimmanci a rayuwar jama'a musamman ma a kasashen Afrika
and which shows no signs of relenting
Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To kada shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 5 ne yamma ne saura minti 17 kafin mu bude layukan mu bar mu shakata da wannan waka
Ramadan shahruna Ramadan shahrullah هذا له شودة مع تحيات أخوكم الشاعر مدثر ابن قاسم الإفريقي الناجري
رمضان شهرنا رمضان شهر الله رمضان شهرنا رمضان شهر الله رمضان شهرنا رمضان شهر الله رمضان شهر
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555. To karfe biyar ne ma sauraron minti 14 a nan Washington DC, mun samu kira daga jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Dan Asabe mai fata daga Yauri.
To muna jin ka Dan Asabe.
To yau ina so in yi kira ga gononinmu na Najeriya, musamman ma na Arewa. Duba da yadda suka bari tattalin arzikin Arewa ya su kurkuce duk da makudan kudade da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke basu, wanda mun sani a kasafin kudin da Buhari ke yi ya yi wanda aka fito baya, ma'ana lokacin Goodluck Jonathan. Idan muka kwatanta da wasu gononi waɗanda suka yi zamani da Jonathan, sun ciyar da jihohinsu gaba, sun ba manoma taki, an tallafa ma 'yan kasuwa. Misali, idan na dubi jihar Sokoto, lokacin da Santa Maga Takadawa Mako yana gwamna, sai da aka wayi gari mutanen Neja, Kebbi da Zamfara masu zuwa Lagos su sayo kayayyaki na masarufi, suka kwammace su je Sokoto su sayo shi saboda ya fi na Lagos sauki. Amma yanzu
to muna godiya da saboda daga Kebbi za mu garzaya zuwa Kaduna. Wane ne kan layi? Yawa, barka dai, amma sai ka dan daga murya, wa ke kira daga Kaduna?
Adalla, sunana Murtala,
yawa. Yawa, to muna jinka Malam Murtala.
To mamun Lalo, yi ma zan bi sau muhimmin mutane da
su kama masu raron gudu ba ciyar shi gudun. Murtala, layinka ya danyi ƙasa-ƙasa. Ba ma jinka da sosai. Yawa, to kai sai ka na daga murya muke jinka.
To madalla, na ce zan bi sauran miliyoyin mutane masu yan kuwan ce babban yankin kwale musamman ban san kusurmar nan
shekara
30. Muna masa fata alheri, kuma Allah ya ba ku wannan dama da ku ba wannan lokaci kuna aiki a wannan kaza. To sannan fa muna tare kira da shi da girma kuma kaza muna ba da shawara idan dai ya zo ba nada abokan ayyukansa muna tare cewa kaga inin ga ɗayan ga Al-Mustafa muna ba da shawara ko da a bashi ministan tsaro ko kuma a bashi national security advisor, muna ga ya san harkar tsaron ƙasar nan zai ba da gudunmuwa. Da fatan za ku tashi lafiya.
To muna godiya Murtala daga Kaduna, za mu saki komawa jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Da jihar Kebbi, assalamu alaikum. Kuna magana da Shehu Alba Asara, Kebbi State don Kowasegu.
To Malam Shehu, muna jinka.
To mu jihar Kebbi muna godiya ga wani ɗan kasuwa, mashahurin ɗan kasuwa Alhaji Kabiru Anne Kamba, saboda ya je depo gidan mai, ya ba da tallafin duk wani man da zai taso daga depo zai zo jihar Kebbi, ya ba da kaso daga za a ebe wa'anda za a yi taxin na motocin da suke ɗauko shi, ya ebe wannan, ya ce a sai da mai yadda gwamnati ke sai da mai jihar Kebbi. To muna yi ma wanda Alhaji Kabiru Anne Kamba godiya, ko muna so ya taimaka ya duba mutanen jihar Zamfara, ya taimaka ya duba mutanen jihar Zamfara ya taimake su.
To madalla mun gode malam Shehu daga Kebbi da fatan wanda kai kira gare shin yaji zamu je jihar Taraba. Wane ya kan layi?
Sunana Awal Sani, ina kiranku daga nan Iddine jihar Taraba.
To muna jin ka malam Awal.
Kwanakin baya na ji ana magaran cewa wai wanda aka ba su rancen noma na jihar Taraba sun gagara jiya. To ina so ni yi tsokaci ne akan ita gwamnatin jihar Taraba ne, idan aka kawo kaya daga gwamnatin tarayya sai a zuba kaya a canja lingu, ba za a raba shi kowane local government ba, sai a ce wai kowa daga local government na shi je jalingo ya karba kayan shi, sai daga bisani kuma sai a zo a ce wai gaba ɗaya kayan ma za a sayar maka 20,000 ko 30,000, ya za a yi manomi ya samu damar yin wannan noman?
To mun gode da wannan ra'ayi naka Awal daga jihar Taraba, da fatan waɗanda kai kiran domin su sun ji, ko kuma wasu su da ya kamata su ga musu sun ji wannan kira naka. Zamu je jihar Kano. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam.
Barkanku da kokari.
Barka dai da
ruwa lafiya. Sunana Kabiru Mai Biro ɗan daɗi dake jihar Kano.
To muna jin ka malam Kabiru.
Yawa ni kiran da nake yi jama'a da tarsa-tarkar da take faruwa kamar a bangaren tsakanin gwamna da sarki, da sarki mai martaba sarkin Kano. Yana da kyau mu muna ba da shawara don Allah don Annabi a yi haƙuri wannan abubuwa a ƙyale mu mutanen Kano da yanda muke yanzu, saboda gaskiya saboda Allah wayannan masarautu gaskiya saboda Allah ci baya ne a gare mu. Mu ba wai bangaren masarautu bane kuma ya dame mu ɗan jihar Kano, musamman ni da nake arewacin jihar Kano. Abinda ya dame mu na yanayin da aka maida mu kamar bayi wayanda mu ɗan bangaren Kano ba a yi mana komi a wannan gwamnati ta Gandujiya. Dan mu kaga da dai da hatta lafiya, neman lafiya wallahi jigawa
ke. Malam Kabiru, kana nufin babu abin da gwamnati ta muku gaba ɗaya wannan shekarun da
wallahi babu. Yanzu makaranta ce ma waccan gwamnatin da ta yi mana, wannan gwamnatin Kano da ta zo da ta duwa sai ta dauke wannan makarantar, dan saboda cewa waccan gwamnatin tana ganin muna da karancin ilimi a arewacin Kano, sai ta yi mana kasin nan ta fara rayuwa. Nake gaya muku mutanen Kano, Kaduna, Kebbi State, Zamfara sun fara zuwa, suna mutanenmu na kai sana'o'i. Yanzu an waye gari, shi wannan gwamna da ya zo Ganduje ya dauke wannan makarantar, ya nuna ce.
To mun gode a Malam Kabiru daga Kano. Saboda lokaci zamu je Bauchi. Wane ne akan layi?
Assalamu
alaikum. Salam.
Na magana da Yahaya daga Azare jihar Bauchi.
To muna jin ka Yahaya. Yau kofa buɗe take, ka faɗi abinda kake so kai tsokaci akai abinda ya shafi wato ko siyasa ko zamantakewa ko fannin ilimi ko dai duk wani batu da ya shafi yanayi na zamantakewa ɗan adam. To mun rasa Yahaya, bari mu je Niger. Wane ne a jihar Niger?
Kuna magana da Ibrahim ne wanke hula garin Mai Gode a Cimba.
To muna jin ka Ibrahim.
To ni abin da nake tambaya da shi bisa ga ainihin bayanin da shugaban sojojin mu na Najeriya ya yi Dr. Burotai. Ya yi bayani akan ainihin yana zargin waɗanda ke ɗaure ma'anin ta'addancin da ake yi Najeriya gindi. To abin da muke so da shi ya tuna fa wannan mukamin da Allah ya bashi, an bashi wannan mukamin ne don domin ya ƙasa aiki. Saboda haka duk wanda ya san yana da hannu a cikin wannan ta'addancin da ake mana Najeriya, zubar da jinin da kare tattalin arzikinmu, abin da ya kamata da shi ya hukunta shi, shi ne wanda zai kara mai daraja da girman shi, abin da muke fata da shi kenan.
To mun gode Ibrahim daga jihar Niger, kuma da haka mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ranar Laraba da ta gabata ne dai aka fara gudanar da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na zakarun ƙasar Kamaru, wanda aka kwashe shekaru 32 ana fafatawa a ƙasar. Yanzu dai kulof ɗin Dinamo ta lallasa kulof ɗin Stade ta birnin Birtuwa da ci 2. Ita kuma kulof ɗin Birtuwa ba ta jefa ƙwallo guda a ragar Dinamo ba. Sai kuma Kanon ta birnin Yaounde, anda ita ma ta jefa balabalai guda hudu a ragar kulaf din Doforo. Kana ita Doforo din bata jefa ko kwallo guda a ragar Dragon ba, sai kuma kulaf din AS anda ta ci kulaf din Dauphin ci hudu, ita kuma Dauphin din ta jefa kwallo guda daya a ragar ta AS. Sai kuma ta bangaren hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru Fikafut, anda shugaban hukumar Saidu Bambonjoya yace yana ganin cewa ya da kwarin gwiwa na ganin kulaf din inda Mutabusu Layon za su tabuka wani abin ku zo mu gani, a yayin da malamin da ke horar da su Zidop yake kokari na ganin cewa ya dauko kofin nan na nahiyar Afirka wanda za a gudanar da gasar a kasar Masar a cikin shekarar nan ta 2019. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To, albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan sako.
Sunana Abdulsalam.
Wani tasiri azumin nan ke da shi gare ka?
Gaskiya azumi yana da matukar tasiri ga dukkan daukacin musulmai, domin yana kange mutane daga aikata waɗansu laifukan, sannan yana ƙara alaƙa, yana ƙara kusantar da mutum zuwa ga Ubangijinsa.
Sunana Manu Fosta Adamu. A gaskiya azumi yana da tasiri, kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi, a yi murna. Babban abun da ya sa nake murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai, suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa. Misali, zan baka da angonmu, da sahu ɗaya muke a masallaci mu, amma ɗaukan azumin kwanan sai aka cika masallaci ɗingin, kuma majority matasa ne suke ciki da ita. Sannan kuma in ka lura, kowa hankalin shi yana tsuri guda, yana rike da cazbi, ana nan ana dai an koma ga Allah.
To, Allah ya samu dace. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Majalisar Dokokin Taiwan ta amince da auren jinsi ɗaya, abin da ya sa ta zama ƙasar farko a duk faɗin nahiyar Asiya da ta taɓa ɗaukan wannan mataki. Galibi duk 'yan majalisar dokokin sun jefa ƙuri'a amincewa da abin da suka kira tarayyar dindindin a tsakanin jinsuna, wanda kuma za su iya neman takardar izinin auratayya idan suna so. Ga dukkan alamu, tattaunawar da ake yi akan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ta ruguje kwana guda bayan da Prime Minister Burtaniya Theresa May ta kammala wa'adinta na barin mukami, wanda wannan wata alama ce da ke nuna cewa gwamnatinta tana cikin rudani. Jam'iyyar Labour Party ta Burtaniya, wadda Jeremy Corbyn ke shugabanta, ta aika ga wasiƙa zuwa ga mai cewa tattaunawar ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ta yi iya nisan da za ta yi saboda rashin ingancin gwamnatinta a yanzu. Wani harin sojan jirgin sama na ƙasashen waje da aka kai a kudancin lardin Helmand da ke Afghanistan ya kashe mutane aƙalla 17 a bisa kuskure, tare da kuma raunata wasu 14. A yau Juma'a, wani jami'in tsaron yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa ya shaida wa gidan rediyon muryar Amurka yawan mutanen da suka mutu.
To, masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kada manta, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, har ma da kallon labarai cikin hotuna da video. In zama da din ita Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin baki ɗansa, sai injiniyanmu Chan Mahmud Lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.